Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lol FM, da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan dare, barkanmu mu kuma da yammaci. Yau Asabar 29 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Har ila yau dai, a cikin shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan jimami da ta'aziyya na tsohon shugaban Najeriya margayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Bayan nan sai Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muna da shirin shi na jawabi daga dattawa. Daga bisani, Murtala Faruk Sanyinna zai shigo don gabatar muna da labaran tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani yakin da ya barke yau Asabar tsakanin sojojin Somalia da mayakan Al-Shabab ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a cewar shaidu da kuma jami'ai. Fadanna kudu maso gabashin Somalia ya barke ne bayan da wasu mayakan Al-Shabab dauke da muggan makamai suka yi yunkurin murkushe wani sansanin soji da ke yankin Bay. Wani jami'in gwamnatin Somalia ya gaya wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin sun shafe sa'o'i 6 suna ta fafatawa da mayakan Al-Shabab waɗanda suka kai hari kan sansanin daga sassa 4. Sun kai mana hare-hare daga sassa 4 da niyyar murkushe sansanin namu da misalin karfe 7 na safe bayan fafatawa mai tsanani na tsawon sa'a 5. Mun yi galaba kansu, muka fatattake su, a cewar Kanar Umar Usman Muro. Shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta ta kafar Twitter a yau din nan Asabar cewa da shi da shugaban China Xi Jinping sun yi abin da ya kira wata tattaunawa mai tsawo da kuma muhimmanci ta wayar tarho. Kuma wannan ya kai ga wani babban ci gaba a hulɗar cinikayyar China da Amurka. Kasashen biyu sun yi ta fafatawa a fagen cinikayya a mafi yawan tsawon shekarar 2018, inda suka yi ta kakaba ma juna takunkumin ramuwar gayya wanda ya shafi kayayyakin biliyoyin daloli. Trump da Xi sun gana a watan Disamba, inda suka amince su daina ci gaba da kakaba ma juna takunkumi a yayin da za su ci gaba da tattaunawa kan sabbin yarjejeniyoyin cinikayya. Wakilan harkokin cinikayyar wato na kasashen biyu za su gana a watan Janairu, ko da yake ba a bayyana ranar ba. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce shugaba Xi ya gaya ma Trump a yayin tattaunawar ta yau din nan Asabar cewa yana son hulɗar Amurka da China ta ta'allaka kan haɗin kai da aiki tare da kuma jituwa. Yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaƙi ganin Amurka na shirin janye sojojinta daga Siriya, jami'an sojin Amurka sun yi gargaɗin cewa babu fa wani abu da ya canza a fagen yaƙin a ƙalla zuwa yanzu. Jiya jama'a Amurka ta yi watsi da ikirarin cewa sojojin Siriya sun fara kwace sassan birnin Manbij na arewa maso gabashin Siriya, wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake tsakanin dakarun Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka a ɗaya gefen da kuma ƙasar Turkiya a ɗaya ɓangaren, bayan da Kurdawan ƙasar Siriya suka buƙaci a yi hakan. a wata takardar bayani sojojin Syria sun ce su fa sun fara kwace muhimman wurare, suka kara da cewa suna masu bayar da tabbacin niyyar kare dukkanin 'yan Syria da ma sauran mutanen da ke wajen. To amma gamayyar sojojin da ke yaƙi da ISIS ƙarƙashin jagorancin Amurka ta mai da martani ta kafar Twitter cewa sam babu wata alamar da ta nuna wannan ikirarin na sojojin Syria gaskiya ne. To karfa Sha'aba ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar koko hukumomin Masar sun ce jami'an tsaron kasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su 40 a wasu samami uku da aka kai a lokaci guda a yau Asabar a Giza da kuma arewacin Sinai. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da wasu 'yan yawon bude ido 'yan kasar Vietnam su uku da kuma wani dan kasar Masar mai musu jagora suka mutu bayan da bom ya bararraka motar bus din da suke ciki daura da Giza.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahoto da muke tafa da shi kuma, iyalai da al'ummar jihar Sokoto ciki da wajen Najeriya baki daya na bayyana da ta'aziyarsu ga baki daya al'umma ko kuma iyalan wannan mamaci tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari wanda ya rasu jiya, aka kuma yi jana'izarsa kamar yadda addinin Islama ya tanadar. Murtala Faruk Sanyinna ya hada mana rahoto na musamman akan wannan ta'aziyar.
Tsohon gawar marigayi tsohon shugaban kasar Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari kenan a babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto, inda gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal da mataimakinsa da ma wasu manyan jami'an gwamnati suka tarbi gawar da ke tare da rakiyar iyalan mamacin. Gwamnan Tambuwal na cike da alhinin al'amarin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan babban rashi ne wanda dukkan mu a Najeriya muka yi na wannan dattijo shugaba jagora abin misali. Muna fatar Allah ka bai kwanci alkhairi ya gafarta mishi kurakuren shi, babu shakka dukkan mu ne babban rashi.
An wuce kai tsaye zuwa gidan marigayin da ke garin sa na haihuwa, wato Shagari, inda aka gudanar da sallar jana'iza. Binne marigayi Shehu Shagari a cikin gidan nasa jim kadan bayan sallar jana'izar, kana kuma dakarun sojoji da tun daga filin jirgin sama suke dawainiya da gawar suka yi atisayin ban girma tare da harbin sama. Jana'izar ta marigayi tsohon shugaban kasa ta sami halartar tawagar gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha da kuma gwamnonin jihohin Kebbi da Zamfara, kazalika da tsofaffin gwamnonin jihar Sokoto a Tahiru Dalato Bafarawa da Aliyu Magatakar da Wamako. Ministan Shari'a Abubakar Malami na daga cikin tawagar ta gwamnatin tarayya.
Marigayi Alhaji Aliyu Shagari ya taka gagarumar rawa na ganin da cewa an shuka mu'amala wadda ta danganci shugabanci irin na adalci, shugabanci irin na tarayyar jama'a, shugabanci na shawartar jama'a, da ganin cewa an yi adalci an dora ƙasa akan kyakkyawan gurbi na ainihin bunƙasar tattalin arziki da ci gaba.
Shi ma dai gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa duk sun yi sharhi dangane da wannan rashin.
Ubangiji Allah shi mashiga hawa, Allah shahe mashi, wannan rashin duk ya shahe mu dukkan duka mun yi hasara, amma a matsayin mu na musulmi ba abin da mu ce sai mu ce mun gode Ubangiji Allah shi mashiga har da iyalin shi.
Wazirin Sokoto Professor Sambo Junaidu shine wakilci mai alfarma sarkin musulmi da ke kan hanyar sa ta dawowa daga kasashen ƙetare, haka kuma akwai shugabannin majalisun masarautun jihohin Kebbi da Zamfara, wato mai martaba sarkin Gwandu da kuma sarkin Zamfara Anka, kazalika da dubun dubatar jama'a daga sassa daban-daban Najeriya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Gaida da Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma bari na koma gefe daya don na ba Ibrahim Kalmasi Garba dama ya gabatar mana da shirin sa na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar 'yan sanda ta ce ta damƙe mutum biyar da take tuhumar su da kisan gilla ga Air Marshal Alex Bade. Duk da an bada labarin kamar an samu bambancin ra'ayi a miyati Allah kan siyasar 2019, shugaban kungiyar Ardon Zuru ya ce taron su na Abuja don haɗin kai ne kawai.
Hilalin mu da ba su rijista yanzu sun yi rijista. Katin nan shine makamin su na zaben shugabanni na gari waɗanda za su taimaka ma al'umma.
An yi bikin Kirsimeti na bana lami lafiya, inda Pastor Simon Doli ya faɗi muhimmancin lokacin.
Ya kamata mutane su yi rayuwar da ta dace da irin abin da shi Yesu ya yi a duniya lokacin da yake raye.
Jibrus ta ɗora kafa da hannun roba kyauta ga na kasassu 3,600, kamar yadda jagoran shirin Abdullahi Digi ke cewa.
Kuma mu tsaya haka ba, za mu ci gaba. Insha Allah, ko bayan bamu nan ƴaƴanmu da ƙannanmu za su ci gaba.
Yayin da shugaba Buhari ke watsi da cewa wasu sun kwaci gwamnatinsa, Atiku Nana ta cewa ba lalle sai ya shiga Amurka ya zama shugaban Najeriya ba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sarki Malaman Duguri kuma shugaban Majalisar Malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Rabaran Danjuma Adamu na Ekwa Church Kano. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka. Wadda kamar yadda aka sani, abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu.
Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da ƙarancin zumunci, ana da ƙarancin kunya, ana kuma da ƙarancin girmama na gaba. Wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya. Duka zaka iske 'yan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba. Ilimin da ake karanta nan yake amfani, amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau. Kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin gidan, kana da bukatar auren matar, amma yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba. Sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa zaka je kai kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororin mu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashin sa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Allah ya samu dace.
Shi kuwa Rabaran Dan Juma Adamu cewa yayi
ina yawa al'ummar arewa cikin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista, ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka kiran da zai yi ga mu al'umma ta Najeriya shine shugaba, abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a, yadda ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasar mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'umman mu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shine mu yi masa addu'a, yadda ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari yadda za mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Fatan mu shine a gare shi da sauran makarabansa matafaka mu ga gaskiya a ciki. Bacin haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai. Wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa. To mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana daɗa mai zai je idawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta, Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba, akwai hukuma. Tun da yake doka tana nan akan kowa, bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma. Littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci, to bari mu ɗauki mataki na kai wa hukuma damuwar mu. Allah ya ajiye mu a Najeriya, a Najeriya ma arewaci, kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka, kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum, maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai, kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai. Da haka ina kira gare mu Kirista da musulmi da sauran kabilai Fulani da sauran mu, mu sani cewa mu halitta Allah ne, kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita. Ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma. Idan magana ta zo gare ta irin wannan, su tsaya su yi gaskiya, su yi adalci, su tsaya su dubi wane ne aka zalunta, kuma menene hukuncin mai zalunci, sai su ɗau mataki a kan irin haka. wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba, to gara shi ya dau hukunci da hannunsa, to shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi. Hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah. To bari mu yi balance, ku da kuke hukuma, wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci, mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita. Idan mun yi haka za mu zauna lafiya. Fata na da addu'a ta ga ƙasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban ƙasar mu, mu sani Allah ne ya bashi, ba ƙarfin kansa ba, ba ikon kansa ba. Aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mutuna sau nawa ne ma, kuma Allah da ya gaba lokacin ba ne bai bashi ba. To bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasar mu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya a kowanne yanayi. Mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima, ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke ƙarƙashinsu. Na fata Ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci. Ni mai magana saboda ɗan Juma'a Adamu Ekwa Bishara a wasan Nambuwan Kano. Na gode.
Sunan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da
to a gaida ka almasi garba. Yanzu kuma ga labaran tamola a takaice.
Wasanni a takaice.
Wasan kwallon kafa mata na Najeriya wato Super Falcons sun bayyana bukatar basu wadataccen lokaci da za su shirya sosai kafin tashin su zuwa kasar Faransa domin fafata gasar cin kofin duniya ta mata. An tsara kungiyar matan ta Najeriya za ta fafata gasar kasashe hudu ta cin kofin kasar Sin a watan Janairu da kuma shahararriyar gasar kofin Cyprus a watan Fabrairu, duk kafin soma gasar ta cin kofin duniya bayan ficewa daga gasar ta shekara ta 2015 tun daga matakin rukuni. Yar wasan Najeriya Ngozi Okobi ta ce ya kamata a ƙara yawan wasannin sada zumunci da kungiyar za ta buga domin ba ta damar ƙara kimtsawa domin tunkarar gasar. Najeriya tana a rukunin A na gasar ta duniya ne tare da ƙasar Faransa mai karɓar bakuncin gasar da Norway da kuma Korea ta Kudu. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Crystal Palace da Huddersfield da ma Brighton duk suna zawarcin ɗan wasan Liverpool Dominic Solanke a zaman aro. Akwai kuma rahotannin cewa wasu ƙungiyoyi a wasu gasanni a nan Ingila suna da sha'awa akan ɗan wasan mai shekaru 21 da haihuwa. Solanke wanda ya bugawa babbar ƙungiyar ƙwallon ƙasar Ingila sau ɗaya tak a shekarar da ta gabata ya koma Liverpool ne daga ƙungiyar Chelsea a shekara ta 2017. To sai dai taurarinsa bai haska ba kamar yadda aka sa rai, kuma har kawo yanzu bai iya shiga zubin farko ba a wasanni a wannan kakar wasannin. To a halin da ake ciki kuma kungiyar ta Liverpool ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta karbi bakuncin Arsenal ta kuma lallasa ta da ci 5-1. Sakamakon wasan ya ba wa Liverpool din adadin maki 54 tare da tazarar maki 9 tsakaninta da Tottenham da ke bin ta a tebur. Kocin Manchester United na rikon kwarya Ole Gunnar Solskjaer ya ce tauraron dan wasan kungiyar Paul Pogba ya dawo da haskensa, kuma yana more zamansa a kungiyar bayan wucewar tsohon kocin Jose Mourinho. A can baya an yi ta samun takun saka tsakanin Pogba da Mourinho, lamarin da ya sa tsohon kocin ya yi ta ajiye shi a benci, abinda Solskjaer ya ce san bai dace ba. Ko a bayan nan Pogba ya zura kwallaye biyu a wasan da United din ta doke Huddersfield da ci 3-1. A fagen wasan tennis kuma za a baiwa 'yan wasan maza damar hutu na mintuna 10 a wasannin gasar tennis ta Australian Open mai zuwa, idan har yanayin zafi ya tsananta a watan na Janairu mai zuwa. Masu shirya gasar sun lura da tsarin tsananin zafi bayan da yanayin rumfuna ya kai 40 a ma'aunin degree Celsius a gasar shekarar nan mai ban kwana ta 2018. Za a soma gasar ta Australian Open a ranar 14 ga watan Janairu mai shigowa a birnin Melbourne. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 3:54 na yamma. Masu sauraro, ga wata muhimmiyar sanarwa. Sauraronmu albishirinku, yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari, da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP.
Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro, matsalar cin hanci da rashawa, da tattalin arziki da dai sauransu.
Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban.
Ba san yau ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal, 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 akwai kabal, kabal. Wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ranka da me za ka ce kanka? Har da warge zan kamata a magana su kwanan ba.
Wannan ruwanta wannan ya nuna demokradiyya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗin abin da ya ga dama, amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni nayi su faɗi abu daya.
Mun magana America, sun ce ba ka iya zuwa America.
To me zan je ma in yi America ne? To
sun ce in ka je America za a kama ka, kayan laifi kayan me ya kai.
To ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba.
A ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu.
Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana.
Kada ku bari a ba ku labari.
Ina gidan ƙasa yake kwana, waiwayo ga 'yan baya.
To sai a tara a shirye-shiryenmu na ranar 1 ga wata. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, wani yakin da ya barke yau Asabar tsakanin sojojin Somalia da mayakan Al-Shabab ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a cewar shaidu da kuma jami'ai. Faɗan na kudu maso gabashin Somalia ya ɓarke ne bayan da wasu mayakan Al-Shabab ɗauke da muggan makamai suka yi yunkurin murƙushe wani sansanin soji da ke yankin Bear. Shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta ta kafar Twitter cewa yana ƙoƙarin ya sasanta batun wato cijewar a ɓangaren ayyukan yi da wato ma'aikatu na Amurka da 'yan demokrat muddin dai suna shirin a yi haka ɗin. To amma 'yan demokrat sun ki bashi goyon baya a cewar shi. Hukumomin Masar sun ce jami'an tsaron ƙasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su 40 a wasu samami uku da aka kai a lokaci guda a yau Asabar a Giza da kuma arewacin Sinai. Wani jirgin ruwa mai ɗauke da baƙin haure wajen 310 'yan asalin Afirka waɗanda aka ceto su a teku nesa da gabar Libya ya samu kai su tashar jirgin ruwan Algeciras da ke kudancin Spain, bayan da ƙasashen Malta da Italiya suka ƙi ba shi damar shiga yankin ruwansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata, tare kuma da katse tallafin da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras da Guatemala da El Salvador, muddin majalisar dokokin Amurka suka yi tanadar da kuɗin gina katanga.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da wanda ya hada kuma ya ba da umarni, Solomon Abo, da injiniyan namu na yanzu Mr. Carl, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ƙarasa kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.